بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يولا هديشة تقوز قوة الرجل إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناد الشيكرة دبو لايدة اليوه لدى أشرين دقايا وان دي شاهدو قوة أكتوبر شيكرة دبو بيو منا أينهن كرات اللتاف الصارم البتار في التصدي للسهرة الأشرار نا الشيخ العلامة وحيد عبد السلام بالي الله مدعوك جنسركي يمشي ساكمكوان الخير أكاركشن أينهن بياني دنغني دا سهر التفريق ma'ana nau'in sihiri wanda da shi ne ake raba tsakanin mace da mijinta, tsakanin ɗa da uba, tsakanin aboki da aboki, tsakanin ainihin abokin huddar arziki ta office ko ta kasuwa ko makamantan haka. To ka'idar da wannan malami yake bi ko kuma tsarin da yake bi shine, idan ya zo da farko ya ce maka nau'in sihiri kaza, sai kokarin kawo maka me yasa, ta yaya, waye ya gaya mai akwai irin wannan sihirin, sai ya ce Allah ne ya faɗa, ya kawo maka Allah ya ce annabi ya ce, sannan sai to tunda abin ya tabbata akwai, tunda Allah ya tabbatar da shi, manzo Allah ya tabbatar da shi sallallahu alaihi wa sallam, sai kuma ya kawo maka ainihin ta'arifin shi. To menene shi? In ya kawo maka shi, in yana da nau'uka ne, sai ya kawo nau'in shi. To mun ji ya kawo mana dalili akan cewa akwai sihirut tafriq, ya sake kawo mana dalili akan ainihin wato nau'in ta'arifin shi da kuma ainihin nau'iyyar shi. Sannan sai malam ya kawo a'rab sihiri tafriq, a'rab al'arab anan abinda ake nufi shine alama, symptoms. In ka je wurin likita kana fama da gudawa, kana fama da amai, idan ka yayi jazir sai likita ya ce cuta kaza ce, to waɗanne irin cututtuka ne, waɗanne irin alamomi ne, menene za a gani a gane cewa wannan mata tana fama da sihiri na tafriq, wannan mutum yana fama da sihirin tafriq? Waɗannan abubuwa ilmomi ne, ka tsaya ka koya shi ne rufin asirinka kawai. In baka tsaya ka koya ba, ka ainihin cuci kanka. Don haka abin da ake so mutane su gane, ku fahimta, waɗannan abubuwa da muke karantawa a yanzu, kai yanzu al'amarin an gama yanke hamzarinka, domin malamanka na ƙungiya ko malamanka na ɗariƙa da ka ji suna musun abin, ba a karantar da su bane, sai jahilci ya haifan musu ainihin musun abin. Dan an ce al-insanu aduwwu ma jahila, mutum yana gaba da abin da ya jahilta, sakamakon rashin tsayawa a karantar da su. Shi yasa da mas'alar ta taso kuma su sun ɗauka su malamai ne, to shikenan duk abin da ba su sani ba sai su ce ƙarya ne, babu shi a cikin ilimi. To in aka zo ana karantar da waɗannan abubuwan, kamata ya ka ɗauki al'amarin da matuƙar muhimmanci. Duk wata dama da ka sani, wallahi kai amfani da ita. In ba haka ba, hadisi sahihi ya zo cikin sunan Tirmidhi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ni'imomi guda biyu ɗan adam yana sakaci game da su, lokaci da lafiya, wato dama, opportunity. In ka samu dama, babanka na biya maka kuɗin makaranta, ana ainihin da lecturori ƙwarara, ka tsaya kai karatu lokacin. In ka sa shigantaka, ka sa iskanci, ana nan sai uban naka ya mutu. Ga lecturorin, ga jami'ar ana karatu, ba wanda zai biya maka kuɗi ka je kai karatu. Ko kuma ga uban naka na da kuɗin, na da komai, amma kuma malaman sun yi yajin aiki. Shi yasa duk sanda ka samu dama, kai kokari kai amfani da wannan damar. Karkarin ka tunanin to ai wannan ba wani abun nan bane, nan gaba ai nayi nazarin abuna. Sai ka je kana nazarin yanzu haka kalma a arab din nan, kana ta karanta sarimul battar, baka gane me ake nufi da ita ba. A arabu sihiri tafriq, yace alamomin da za su afku tare da mutum a gane cewa waɗannan alamomi ne na sihiri, kuma sihirin tafriq din an yi asiri ne don a raba shi da ainihin wani nashi. Malam yace al-awwal, alamar farko inqilabul ahwali faj'atan min hubbin ila bughdin, juyewar halin rayuwa tsakanin mata da miji ko tsakanin masoya guda biyu cikin ainihin fuj'a, cikin gaggawa, a afke daga soyayya sai aga hali ya koma kiyayya, sai aga tana son shi kamar za ta mutu saboda soyayyar shi, amma rana tsaka sai kuma aga tana kin shi, tana kin me sunan shi, tana kin ainihin abokan shi, duk abin da ya shafe shi tana ki tana kyamar wannan abu. Wannan alama ce dake nuna cewa akwai ainihin sihiri tare da wannan mata ko wannan mutum. Asani alama ta biyu, kasratu shukuki bainahuma, yawan kan kara tsakanin su, kullun abu bai kai ya kawo bai kai karanta tayi kaza, dan abu kadan in kin yace tafi ki dibo ruwa kafin ta isa wurin randai yana ji yana ganin ta fa sai ya hau fada lakakai ba kya sauri in ta kawo ya kifar ya kiba mata mali ya fice ba zai sha ba yana a shari'a dan abu kadan sai ya zama ana yawan kan kara akwai yawan kan kara tsakanin su haka ita ma abu bai kai ya kawo ba haka siddan sai ta ce haka kawai sai rinka hararata shi kuma sai ce da yaushe na harare ki dan abu bai kai ya kawo ba kasratu shukuki bainahuma yawan koke-koken kara tsakanin su. Asalis alama ta uku, adamul timasil a'zar, rashin karba hamzari, duk abin da ta yi duk hamzarin da ta kawo ba zai yadda ba, duk abin da ya aikata duk hamzarin da ya kawo ba za ta yadda ba. Arrabi na hudu, ta'zimu asbabil khilafi wa in kanat haqira, girmama dalilan rikici ko da dalilan yan kadan ne, dan abin da ya hada su bai kai ya kawo ba, akan wai bai siyo mata silifan wanka ba, akan haka sai rikici ya kasai taccen rikici a je kotu ai targingimu, dan abin bai kai ya kawo ba shine ta'zimu asbabil khilaf, girmama dalilan da zai kawo rikici da sabani a tsakanin su, sai ta kambama abin ko shi ya kambama abin. Wa in kanat haqiratan, ko da wannan ainihin sababin ko abu ne wanda yake wulakantaccen abu, akan ashana ko akan abin da bai kai ya kawo ba, magi ko kuma shi akan ta yi abinci gishiri bai ji ba, ko kuma ta kawo abincin ba ta hado da ruwa ba, ta ce bari in je in kawo ruwa, sai ce ya ma fasa cin abincin. Misali al-khamis na biyar, qalbu surati rajuli fi aini zawjatihi wa qalbu surati zawjati fi aini zawjiha, juyawar ainihin surar mijin a idan matar, ita ainihin matar sai ta ga surar yanayin mijinta ya ainihin canza a idanta daga yadda ta saba ganin shi, sai ta rinka ganin shi da wani ainihin wato muni, tana ganin shi tana kallon kunci tare da shi, da kuma juyewar ainihin surar matar a fuskar ainihin mijin, duk yadda mijinta ya kai da kyau da iya kafa hula da iya ado da iya kaza da iya kaza, sai ta rinka ganin shi mummuna, duk yadda ta kai ga iya daura zani da iya tafiya sai rinka ganinta wata buzagadi wata ballagaza haka ba ta da kan gado. Sai malam ya ce فالرجل يرى زوجته في منظر قبيح, sai shi wannan mutun ya rinka ganin matar shi a halin kallo na muni, sai rinka kallanta da muni. Wa in kanat min ajmalin nisa'i, ko da kuma matar ta shi tana daga cikin mafi kyawun mata. Wal haqiqatu ash-shaykh al-allama Wahid Abd Salam Bali yace a haƙiƙanin gaskiya kuwa anna ash-shaytan al-muwakkal bis-sihr huwa alladhi yatasawwaru ala wajhiha bi suratin qabiha, shaytanin da aka wakilta akan ya rinka kula da wannan sihiri da aka yi mata shine wanda yake suranta ainihin wato mijin nata a fuskar ta take ganin shi da ainihin wato mummunan gani. Mun gane shedanin ne zai zo ya rinka suranta mata a fuskar ta, sai ta rinka ganin shi da muni, ko shi ainihin shedanin ya zo ya rinka suranta mijin a fuskar ta rinka ganin ainihin mijin da muni. Wal mar'atu tara zawjaha fi manzarin mukhifin mur'ib, haka ita ma mace sai ta rinka ganin mijinta a halin kallo a cikin tsoro da firgici, kai ya kai akwai angon da zai shiga daki wurin matar shi ranar tarewa, mai yiwa an yi musu sihirin tafriq, mai yiwa yayi kai a auren ya je ya kasa wannan ya same ta, sai a je a buga asiri, yana shiga dakin sai ya ga ainihin zakanya ko damusa a kwance akan gada, ko kuma ita yana shigowa sai ta sa ihu, ta ga zaki ya shigo tana ihu jama'a ga zaki ga kura nan ga miciji haka, shi kuma yana nihewa ne tana ihu tana tsalle jama'a ana cewa lafiya. Mun fahimta duk waɗannan abubuwa waqi'in al'amari ko kafi dandakwala jahilci, dindukwala kafin dindukwala shine soyayyen dankali ba shi da kai bai da kafa bai da baki bai da fuska, ko kafi shi jahilci ka san waɗannan abubuwan babu shakka a kansu wallahi kuwa malam sun shafa ruwa waɗannan abubuwan, ko jahilin jahila ya san akwai su, kuma in an je wurin likitoci sai su ba su san kan wannan matsalar ba. sai sa ka sallama ma alqur'ani ba mu ba mu ba wata tsiya bane kada Allah ya sa ka sallama mana har ka mutu amma dole ka sallama abinda qur'ani da haqiqa suka tabbatar qur'ani ya tabbatar haqiqa waqi'in al'amari ya tabbatar kamar ruwan sama ne kace ƙarya ne babu ruwan sama dan kana rayuwa a rani sai jama'a su ce Allah ya kai mu nan da wata kaza malai yace as-sadis dalili na shida karahiyatul mashhuri li kulli amalin yaqumu bihi at-taraful akhar shi wanda akai wasihirin idan mata akai wasihirin sai ta rinka kyamar ainihin wato duk abin da mijin ya aikata in shi mijin akai wasihirin sai rinka kyamar duk abin da ta aikata shine yace karahiyatul mashhuri li kulli amalin yaqumu bihi at-taraful akhar kyamar da shi wanda akai wasihirin zai rinka wa duk aikin da daya bangaren yayi duk in kai akai wasihirin kai miji to ita bangaren ta matar duk abin da ta aikata sai ka rinka kyamar wannan abun baka san abu idan ita akai wa asirin sai zama duk abin da kai ka aikata sai zama bata san wannan abun sai ta rinka kyamar ka sai rikici as-sabi dalili na bakwai karahiyatul mashhuri lil makan alladhi yajlisu fihi taraful akhar kyamar da wanda akai wa sihiri zai rinka wa wurin da dayan ya zauna duk inda aka ce an yi wa matar sihiri tana zuwa za ta zauna sai ta ga mijinta a wurin sai ta tashi ta ba wurin maiwa ma sai ta yi tsaki ko ta buge wata buta da ke wurin ta yi ballaga za ta yi gaba haka fatara zauja kharij albayti fi halatin nafsiyya sai ka ga mai gida miji idan yana wajen gida yana hali na farin rai jayyidatun cikin kwanciyar hankali da jin daɗi fa idza dakhala albayta da zaran ya shiga gidan shi sha'ara bi dhiqin nafsiyyin shadidin sai ya ainihin wato rinka jin kuncin rai mai tsanani da zaran ya shiga gida sai ji duk gidan yayi mishi kunci baya jin dadi ya shigo yanzu da magariba amma in ya kada kai ya fita sai kuma wajen 12 dare kuma in ya fita karfe 6 ba zai sake dawowa ba sai magariba dan da ya shigo gidan shi sai rinka jin kunci da ya fita kuma sai ji kwanciya hankali to duk waɗannan abubuwan da ake fadi kai da kake saurare na yanzu ko kake kallo na sai ka tsaya ka nakalta da kyau maiwa kana fama da wasu matsaloli ko kina fama da wasu matsaloli to ana haskakawa ne da hasken alqur'ani da sunna da kuma waqi'in al'amari ya rage in ka ji alamomi sun tabbata gare ka sai ka ruga da gudu ka tafi wurin likitan musulunci arraqi kenan wanda zai yi maka ruqya kar ka je wurin boka in ka je wurin boka Allah zai kwashe muku albarka baki daya Allah ya kiyaye malai yake cewa yaqulu al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala الحافظ ابن كثير الله مدوكين سركي يجي كانشي ذا ابن دي يجي وسبب التفريق بين الزوجين بالسهر ما يخيل الى الرجل او المرأة من الاخر من سوء منظر او خلق يجي ابن دي يكي كاو ربوا تكان ميجدا دا اينهن واتو ما تشي تكان ما اورتا بيوكين ابن دي كاو ربوا ستهن يسهر شيني ارن ابن دي يكي فاروا نيد شي مجنكو اتما تتكي جي na ainihin mummunan kallo in ta kalle shi sai ta rinka ganin shi da mummunan siffa ko kuma duk abin da ya aikata komai kyan abin sai ta ga wannan abin yayi muni a dabi'ance abin da yake kawo rabuwa kenan yana son ya nuna maka to in an yi asirin ya faru me yake kawo ne in asirin yayi ta asiri sai har a rabu shine duk abin da shi mai gidan ya aikata komai kyan abin komai alherin abin sai ita matar sai sheɗanin ya rinka riya mata a zuciyarta sai ta rinka ganin wannan mugun abu ne in atamfa ce ake yayi in yaje siyo mata ta nake duk mace so take ta daura fantastic yar yayi sai aka je aka kawo mata sai kuma ta ce ni ma ka mai da nisa kar ya ce ana yayin abu a gari shine zaka je ka siyo mini ka ji kuma abin da take nema asali kenan duk mace tana neman abin yayi sai ka je ka kawo na yayin amma tunda da asiri tsakani sai zama sai ta rikita abin sai zama rikici abin da ta lura kana so a rayuwarka sai ta tsaya ta shirya maka irin wannan abincin kana zuwa sai ka haufada bature ne ni zaki min latar da daddare kin mai da ni kare ne kaza 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 a halin kuma yana so amma saboda ita tai sai sheidanin ya rinka riya mai duk abin da tai shi baya kauna duk abin da ya aikata ita bata kauna shikenan sai ka ga rabuwa ta faru tunda ne an samu ainihin wato rashin jituwa da rashin fahimtar juna kuma abin zai yi tsanani ne zai yi tsanani kwarai da gaske duk yadda miji ya kai ga hakuri in ainihin ita akai wa asiri sai ta tunzura shi duk yadda ita ta kai ga hakuri in shi akai wa asiri sai ya tunzura ta sai kaga al'amura suna faruwa munanan al'amura
sai dai waɗanda Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye mu da kiyayewar shi. Malam ya dige-dige guda uku, abin da yake nufi da waɗannan dige-dige guda uku, maganar ta Ibn Kathir doguwa ce, sai datso maka farkonta, sannan kuma ainihin da ƙarshenta sai ya nuna maka ga inda zaka je ka duba ta. Haka malamai suke, in danzance ya tsawo sai su ɗauko inda suke son hujja, sai suke tafi ka je ka duba wuri kaza. Sai yace auna hau dalika, al-Imam Ibn Kathir yace ko kuma dai wani abu makamancin haka, ko dai ya rinka ganinta da mummunar sifa, ko kuma ya rinka ainihin muna na ɗabi'unta, ko wani abu makamancin haka, min al-asbab al-muqtadiyah lil-furqa, daga cikin dalilan da ke hukunta suke sabbaba a rabu-rabuwar aure. Intaha. Bayanin da aka dauko daga Ibn Kathir ya kare, yace maka ka duba tafsirin Ibn Kathir a cikin mujalladin farko shafi na 144. Jama'a, mun ji wannan da kyau. Waɗannan alamomi da aka faɗi, karka manta maganar da na faɗa jiya. Sihirut tafrik da aka kawo maka, aka ce maka sihirut tafrik ya shine kaza, aka ce ya kasu kashi kaza, mun yi da maka misali. To dukkan sihirut tafrik to yana ainihin samun waɗannan alamomi duka, ko kuma wasu daga cikinsu. Sannan waɗannan bakwai ba su kenan ba, amma an haskaka maka waɗannan su ne waɗanda cikin gaggawa da kaga mai sihiri, wato wanda aka yi wa sihiri zaka iya ganewa. Rana tsaka sai ka ji ya ce baya son wance, bayan ya biya sadaki kullun ya je taɗi, kullun ya je kaza, kullun ya siyo mata kaza yayi kaza, sai ka ji ya juye ya ce baya son ta. Me yasa? Saboda ainihin an asirce shi. Wannan kaga shine abin da Qur'ani ya mana ishara akan kafirai da suke zagin annabawa, sai su ce ai sihirce shi aka yi. Saboda kamar annabi Salihu, suna ganin shi ya taso saurayi ne mai natsuwa, su kuma al'adar mutanen su Samudawa, duk saurayin da ya taso mai natsuwa aka gan shi tun yana ƙarami yana da kula da takatsantsan, to ana sa ran nan gaba shine zai zama manyan dattawa masu ainihin kula da bautar gunki. To kuma shi yana girma daidai lokacin da za a yi mai naɗin sarauta a majalisar bautar gunki, sai kuma yace bautar gunki kafirci ne. Sai aka ce ko dai sihirce shi aka yi. Me suke nufi? Kaga ɗabi'ar da ake zato sai aka ga ta juye nan take, shine ma'anar abin da ake so ka gane. Ina fatan mun gane. Kaifa yahdusu sihirut tafriq, malam yace yaya ne wai sihirut tafriq din yake afkuwa? Anan ba malam zai nuna maka irin yadda bokanci suke sihirin bane, a'a, me yake sabbaba ai sihirut tafriq din ne? Shin wai me yake sa wani ya je yayi wa ƴar wani asiri dan katte aure, ko kuma dan katta auruwa ne? Me yake kawo haka? Shine malam yace yazhabu ar-rajulu ila as-sahiri, akan samu mugun mutun ne sai ya tafi wurin boka, wa yatlubu minhu an yufarrika baina fulanin wa zawjatihi, sai shi mutumin ya nemi cewa bokan ya raba tsakanin wani da matar shi. Fa yatlubu minhu as-sahiru an yu'tiya husma ar-rajul al-muradi sihiruhu, sai shi wannan ainihin boka sai nemi cewa to shi mutumin wannan mugun da yazo akan ayiwa wannan ainihin wato mata ko wannan mutum da ake so a wasu sihiri, sai ce ya bada sunan wannan mutum, wasma ummihi, da sunan uwarshi. Bokaye yana daga cikin ka'idarsu, kamar yadda muka yi ishara a baya, ba sa ainihin karban sunanka da sunan mahaifinka, wani sirri ne wannan na bokanci, sai dai a karbi sunanka sai a karbi sunan mahaifiyarka, wannan wani sirri ne na bokanci wanda yake tsakanin su ne, su da aljanunsu. Aka ce yana daga alamar ma da zaka gane mutum boka ne, ka je wurin shi da matsala, sai ce ya sunanka ya sunan uwarka. Yana faɗin haka alama ce ta cewa aikin bokanci yake, ko da bai da awar bokanci kuwa. Domin akwai mutanen da suna nan zaune suna da awar su malamai ne, domin yanzu zamani yayi zamani da za a zo ana kiran ainihin mugu da sunan dan kwarai, ana kiran dan kwarai da sunan mugu, sai kaga hamshakin barawan gwamnati, amma ana kiran shi da muqami, muqami wanda ya kamata. Sai kaga babban malami ana kiran shi da suna mugun suna. Sai kaga ainihin giya ana kiranta da sunan abin sha. Sai kaga abin sha na hakika an canza mishi wani suna wanda zai kai ga ka kyamace shi. Haka zamani ne ya juya. Boka yanzu ba a cewa, in dai ka ji boka ana ce mai boka to drama ake a radio ko a talabijin. Amma boka in ya kasaita shehi ma ake ce mishi. Kafin ya kasaita ne sai a rinka cewa malam, ai za mu je gidan malam ne. In sun je ba karatu zai koya musu ba, ba fatawa zai musu ba, a tsati zai musu, amma sai a ce malam. Mun fahimci wannan da kyau ko? shine sai malam yace masalan sai yace summa yatlubu minhu atharan min atharihi, sannan sai shi bokan ya nemi cewa wannan mugun mutum ya kawo wani abu na daga abubuwan da shi wanda za a yi wasihirin yake sawa shine asarin shi, sai yace sha'arahu, kamar yace ya kawo gashin shi. Yasa kaga ƴan tsofaffi a da in suka yi aski sai kaga tsoho ya tattara su mashi ya zuba a leda ya gudu da ita je koye a bayan gari. To amma wannan Imam Ahmad ya bada fatawa da ita, an samu hadisai akai amma ba su inganta ba, hadisai ne mawdu'ai. Aka ce wai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan kuka yi aski ko kuka yi kaho ko kuka yanke kumba, ku tattara waɗannan ainihin kumba ko wannan jini ko wannan suma, ku je ku binne ta inda ike wasu ba za su gani ba, dan bokaye suna bin irin waɗannan abubuwa. Haka aka ce wai Annabi ya faɗi, amma wannan hadisi ne mawdu'i. Ka karanta kitabu tarajjul na al-Imam Abubakar al-Khallal, dan haka an samu dai Imam Ahmad ya bada fatawa da yin haka, cewa an neme ka da in kayi askin irin haka kaje kai kaza ka boye kaje ka zubar gefe guda kai kaza, amma in ka dogara ga Allah kuma kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana, ba abinda zai same mu sai abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara mana, Allah shi an majibincin al'amarin mu. Saubahu, haka nan tufafin shi, sai kaga in ka kai kayan ka wanki, shi yasa wasu saboda raunin tawakkali sai su ce ba za su kai kayan su wanki ba, saboda kada makiyansu su je su karba su yi musu asiri a ciki. Mun fahimci wannan da kyau ko? Ko kaga an ce a yanko gefen zaninta ko a dauko gefen kallabinta ko makamantan haka. Qalansu watahu, ko kuma ainihin hular shi, sai a nemi hular mutum sai ya dige-dige guda huda haka, kai ta misali akan haka. Wani a nemi rawani ko safa ko takalmi kafa hagu ko zobe ko agogo ko zaninta ko hijabi ko makamancin haka. Fa in lam yastati, idan shi wannan mugun mutum ya kasa kawo wannan abu da aka nema ya kawo, ya kasa samu zaninta ko rigar shi ko wando ko makamancin haka, amila lahu sihiran ala ma'in, sai shi bokan yayi ainihin sihiri a ruwa, sai ya sihiri a ruwa masalan ga misali, wa amarahu an yaskubahu, sai ya umarce shi cewa ya je ya zubar da wannan ruwa, fi tariqil muradi sihiruhu, akan hanyar wanda ainihin ake nufin aiwa sihirin. Fa in takhattahu, idan shi wanda ake nufin aiwa sihirin ya ketara wannan ruwa, usiba bis sihiri, shikenan sai wannan sihiri sai ya kama shi, sai a ƙasa sai malam yayi marmaza yace haza idza lam yakun mutahassinan bi azkari sabahi wal masa, amma fa in kaji asirin nan ya kama shi sai dai in bai samu katanguwa da zikirorin safe da na manya da safe da na yamma ba, wal adiyatin nabawiyya, da kuma addu'o'i na Annabi sallallahu alaihi wa sallama, allati tamna'u min al isabati bis sihri, wadanda addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna hana sihiri ya kama ka. Zaka iya cewa to wadanne irin addu'o'i ne, kai malaman garin ku salatul fati suka rubuta maka, suka yi ta maka rubutun sha kana sha ya latifu ya latifu, to na manzon Allah ina na manzon Allah, karshe malam sai ya kawo maka na manzon Allah gaba ɗaya, dan ka san su su wahid bali izalas su da dalili suka fara, ba alkafira suka yi wa izala suka shiga ba, ba karatu ba sallah, a sai da suka yi karatun tukuna. In baka manta ba, koma muqaddiman Allamatul Albani asfati salati ne ya faɗi, yace da muka tayar ma za mu koyi sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace sai muka koma tukuna muka nade hannayen rigunan mu muka tattare kafafunan wandunan mu muka zage muka yi karatu tukuna, yace muka zo muka fara karantar da kuma mutanen mu wannan karatu, sannan sai muka ce to a aikace kuma a fara aiki da karatun a gani, yace to sakamakon haka ne aka samar da wannan littafi sifatul sala. Shi yasa aikin gyara jama'a ba karamin abu bane, ba karamin abu bane. Matasa waɗanda suke magana da'awar salafiyya, wasu sun kuskura a inda salafiyanci ya dosa. Ya jama'a, salafiyanci ba shi'anci bane, ba kungiyanci bane, ba dariƙanci bane, ba demokuraɗiyanci bane. Bin sunna ne irin yadda Annabi ya bi ta, ba wai ka bi sunna a yadda mutan garin ku ke bi ba, a yadda Annabi ya bi ta. Ka'ida ta farko, sai kai tukuna kai karatu, sannan ka karantar da jama'a, da kai da jama'ar ku yi aiki da karatun, sannan ku kirayi mutane zuwa ga wannan abu. Anan ne babban malamin salafiyya Muhammad dan Abdul Wahhab, Allah ya mishi tukuiki da aljannar Firdausi, yace akwai wasu abubuwa guda hudu wanda dole ne sai kowa ya san su. abu na farko shine ne mutum ya san ilimi, ya nemi ilimi, ya koyi ilimi, ya iya ilimi. Abu na biyu yayi aiki da ilimi. Abu na uku ya ainihin yi kira zuwa ga ilimi da aiki da ilimi. Abu na hudu yayi hakuri akan neman ilimi, yayi hakuri akan aiki da ilimi, yayi hakuri akan kira zuwa ga ilimi. Waɗannan abubuwa gaba ɗaya sai ya ce Allah ya tattara su ya cusa su a cikin sura guda ɗaya, ita ce wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah ya rantsuwa da zamani, ko kuma ya rantsuwa da sallar la'asar, ko kuma ya rantsuwa da lokacin sallar la'asar, gwargwadon yadda fasara malamai wanda duk tana bayuwa zuwa ga abu ɗaya ne, don a nuna sallar la'asar tana da girma, bayan sallar la'asar lokaci ne mai daraja da makamantan haka. Sai Allah madaukakin sarki ya ce duk inda mutum yake dan adam yayi asara ya shiga uku ya lalace, sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari, suka yi wasiya da aiki nagari, suka yi wasiya da hakuri. Neman ilimi akwai wahala. In ka nema, to ga wani abu wanda ya fi shi wahala, shine aiki da ilimin. Aiki da ilimi da neman shi na da wahala, amma kiran mutane zuwa ga ilimi da aiki da ilimin ya fi waɗancan biyun wahala. Waɗannan ukun duk in ka tattara suka ture su, kuma akwai abu ɗaya wanda ya fi su wahala, shine haƙuri. Sannan ka je kana neman ilimi, sai ka yi haƙuri, sai ka yi juriya. Sanda ka zo za ka yi aiki da ilimi, sai ka ga wani jahili ne, jahili ko da goshi ake durƙusawa a rubuta suna bai iya ba, saboda jahilci. In ya ga bismillah bai san bismillah ba ce, bai san bible ba ne, bai san ko menene ba ne, saboda jahilci ya kai mishi. Jahili ne, turin jahili, amma sai ka ga cewa yana faɗa da kai akan ilimi. Yanzu dubiyar da waƙi'in zamani ya koma, je ka duba kusan duk ɗan kwamitin wani masallaci, za ka ga cewa mafi yawancinsu in ba dukansu ba jahilai ne. Ana nan ana karatu, ana shiryar da jama'a a masallacin, sai a ce ƴan kwamiti sun yi taro sun ce a dakatar da karatu. Ma'ana yanzu jahilai ne ke da remote control na ilimi, sai yadda suka danna zai aiki. Mun fahimci wannan matsalar ko? Ya kamata jama'a su gane wannan. Dole sai ka nemi ilimi, dole sai ka yi aiki da shi, dole sai ka kira mutane zuwa gare shi. To waɗannan abubuwan haƙuri kuma yake kewaye su, sai ka yi haƙuri wajen neman ilimi, wajen aiki da shi. Wallahi za a tsangwame ka fiye da yadda kake tsammani. Dussan kuma abin da ke ba mu mamaki shi ne, yayin da ka fara tafiya makaranta, sai ka ji manya suna cewa Allah dai ya sa a yi aiki da ilimin, Allah dai ya sa a yi aiki da ilimin. To kana zuwa kuma in ka ce za ka yi aiki da ilimin, sai a ce to ya kawo wani sabon abu. Haka suka ce wa Annabi Salihu, kazzabun ashir, haka suka ce maƙaryaci ɗan iska. Allah ya ce saya'lamuna ghadan man al-kazzabul ashir. Allah ya kai mu gobe za a san waye maƙaryaci, waye ɗan iska. Inna mursilun naqata fitnatan lahu, za mu aiko musu taguwa ta zama musu masifa. Taguwar ita ta zama masifa, su suka roƙa ta zama musu sanadin asarar duniya da lahira. Ya kamata jama'a su san wannan. To shi yasa kaga a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a yau ya kwanta ya rasu yau shekarar shi ɗaya, amma ya dafa almajirai a duniya ilimi sun fi miliyan ɗaya. Kowanne shi da kanshi a shirye yake da duk matsalar da kake tuhuma Albani akai, zai tattauna da kai. Ka je majalisa Albani ma ka zauna tukuna, wannan bata taso ba, kai baka isa ba. Me yasa? Saboda dakin ne suka tsaya suka yi da kusa da duwatsu. Mun fahimta, ma'ana tsayawa suka yi suka yi karatu. Aiki ne wanda aka yi shi wajen fiye da shekara 60, shine kake ganin wannan aiki a yau. To kai matsalar da kake dauka shine a yau, yau da ka karanta, sai ka ce to a yau za a tashi ai revolution akan matsalar. Baka san cewa sai an dade ana murzawa. Yanzu wannan karatun da muke a masallacin nan, wajen shekara 15 da suka wuce ake karatu a wurin nan. In ka zo san da aka fara karatun, ba ma wuce mu hudu a masallacin nan ko mu uku. Ana karatun fiqh sunna, ana karatun risala, ana karatun menene, amma wallahi kusan duk inda ka je a Zaria jafa'i ake mana. Su kuma waɗanda ke mana jafa'in ba sa karatun gaba daya. Akwai wanda ya taho daga Samur yau shekara 13 da suka wuce, 1987, ya zo da daidai magariban nan, ya zo ne ya tambaye ni wai an ce ina zagin malaman fiqh, sai ya samu ina karantar da risala a nan masallacin nan da ake magana. sai nace to su waɗanda suka ba ku labarin nan suna koya muku risala ko suna koya muku fiqh, yace a su ba sa koyar da komai amma malamai ne saboda tsabajin ilimi, in suka kalle ka kawai kai ma sai ka rikide ka zama malami. Mun fahimci wannan? To ya jama'ar musulmi, abinda nake mana ishara shine, ko ajiya wani matashi ya taho wurina daga Gusau, wai suna son za su kafa wani movement ne, wai wata kungiya ta dalibai na salafiya wanda za su rinka da awa kaza 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 kaza. Nace to in dai shawara ta kuke nema da farko tukuna, mu duk wata kungiya ma a Najeriya so muke a rushe kafira, a tsaya ana aiki da sunna kawai, ba wai a kafa sabuwa ba. So muke mu ai aiki da sunna, duk a wargaje kungiyar kowa ya je zaman kanshi ai aiki da sunna yafi muhimmanci fiye da waɗannan taron tsuntsiya ba shara da manzon Allah ya ishara akan su salawatullahi wa salamu alayhi. A cikin hadisin al-Imam Abu Dawud sahihin hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace, yushiku an tatada'a alaykumul umamu kama tada'a al-aklatu 'ala al-qas'a. Manzon Allah yace lokaci kadan ya kusa, duk al'ummar duniya za su yi taron dangi akan ku kamar yadda maciya tuwo suke taro akan akushi. Waye gawawa su? Manzon akai ka duba ka je gidan biki ka ga yadda ake kaiwa karti tuwo a kauye, a samu wani daro wani masaki karti kowanne kusan malmala ɗaya hudu yake raba yake loma da shi, a ce irin waɗannan karti an aje kwano a tsakanin su kowa ta fa'iki. To haka za a yi wa al'ummar musulunci, manzo Allah yake an kusa. Wani sahabi yake ya manzo Allah, saboda mu ɗan kadan ne, annabi yake a kuna da yawa a lokacin, kai kun ma fi kowa yawa. Sai yake to me yasa kenan? Sai ce antum ghusa'un ka ghusa'is sayl, tarkace ne ku kamar tarkacen ruwan sama. In ana ruwan sama tafi ka je ka tarkata mun garin ku ka gani, da roba ne da kwano ne da bokiti ne da menene duk ya tarkato, duk taron nan nasu ruwa abu ɗaya ne amma yana kora su sai da su. Mun fahimci wannan da kyau? Abinda ake cewa shine jama'a, ya kamata mutane su gane aiki da Al-Qur'ani da sunna shine makasudin saukar da su, shine makasudin zuwan manzanni. Ba ai ta taro ai tawa wasu karti salati ba, taqdisu shuyukh, hero worship, wane babban malami kaza 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 shugaban kaza da kaza, ai ta surutan banza da wasi karshen aka gama kuma sai a koma ba aiki da sunna. An yi wa Allah ƙarya, an cuci talakawa, an ƙwari jahilai. To dan menene wai har yana cewa saboda yanzu an samu wasu sun yi karatu sun yi ilimi? Sai nace kamar suwa, ina ne ake maganan masu karatun tukuna? Nace mutumin da ba za ka aje mishi Al-Qur'ani ya fassara kanshi ba, ya dau fassara wani ma yana dibi dibi fassara wani raddul azhan, wani zai dauka yana karanta bai iya karanta shi daidai, wani ne ya rubuta raddul azhan baka iya karantawa, ina a miƙo maka matanin Al-Qur'ani a ce a jabaki ka fasa da kanka, ba za ka iya wannan ba, yaushe za a kira ka malamin tafsiri? Sai dai mai tafsiri. Mun fahimci wannan da kyau ko? Ba za ka dau hadisi kai da kanka ka iya inganta shi da kanka ka iya gane ma'anar shi sai ka dogara da kaza da kaza da kaza? Ina ake maganar malami? Ana maganar malami mujtahidi. الامام مالك كما يد حاكم يرويته a cikin ma'rifatu ulum alhadith yace bazai yi a kira mutum malami ba har sai ya san ya za inganta hadisi, ya za iya gane da'isi ne, ya za iya gane kaza khas ne kaza am ne a usulul fiqh kenan, ya za iya gane kaza ya zo ne mutlaq, kaza muqayyad, kaza mufassar, kaza mujmal, ya za iya gane kaza nasikhi da mansukhi da duk irin waɗannan abubuwa. To sai ka samu wani gaba ɗaya yana malanta, amma in ma an ce hadisi da'ifi ne bai ma san abin da ake cewa ba, sai ya gama karanta cewa da'ifi ne, sai kuma yace to a ci gaba da aiki. To shi yasa maganar wai ku fara tunanin za ku kafa kungiya, kungiyar dalibai, kungiyar matasa salafiya, kuma kun zama yan bid'a kenan. Karatu ne wajibi a kanku, duk barnar da take faruwa a duniya a masallatanku, a garinku, a anguwarku, Allah ba zai tuhumce ku akai ba domin ba ku samu ilimin da za ku iya tashi ku tunkari wannan matsalar ba, ba ku yi ƙarfin da za ku iya tunkara wannan matsalar ba. Shi yasa idza kunta taliban, in ka kasance ɗalibi ne, to sai ka ainihin yi luƙuf ba wanda ya san da kai sai ran da kai ƙarfi ka kafa ajijoyinka sai ka tashi ka zama murucin kan dutse ba za ka faru ba shi yasa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a haka yabi sunna magana ta ta farko kenan a wannan tsarin manzon Allah yabi da ya tafi zai umara makkan nan garin su ce ko raba makka za a yi dole sai an ba manzon Allah gado dan babu wani da da Allah ya shaida dan makka ne kaman ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake la uqsimu bi hadhal baladi wa anta hillun bi hadhal baladi wa walidin wa ma walada jiddawa ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai da kake bazazzagi ko ba Kano ko ba Sokoto ko ba Zamfare ko ba Katsina ko dan Najeriya a ina ne Allah ya ce Najeriya akan ka wa walidin wa ma walada mun fahimci wannan da kyau ba ka da garantin kai dan Najeriya ne kai dan kasar waje ne kai daga Chinese aka zo da kai bawa aka zo da kai yaya aka amma manzon Allah garanti ne in kace manzon Allah dan makka ne kace billahi allazi la ilaha illa huwa babu kafara kai ko yanzu an da haife ka a Zaria mai wa iyayenka sun zo ne daga Bindin Gwari ko daga Sokoto ko daga ina ko daga ina ashe abinda muke so ka gane shine makkan nan ta su ce amma da yaje zai shiga suka ce ina ba dai bana ba sai yace to me zai tafiya ba bauta Allah zai yi ba yace wa sahabbai mun shiga Allah na bayan mu a ari ake ji abin sai yace to yanzu ya kuke so kafirai ne fa ibada zai tafi kuma sai ya kuke so sai suka ce mu yanzu zama za a rubuta takarda sai badi yace a zauna aka zauna aka rubuta takarda daga nan madadin a rubuta takarda akan shigar shi makka kawai dama ana ciki da shi sai aka ce to ga wasu ka'idoji dama mu ka fitune mu duk wanda ya gudo daga cikin mutanen mu yazo wurin ka zaka da mana da shi duk wani naka da ya gudu ya zauna wurin mu zaka ainihin bar mana abin da zaka da mana da shi haka sharuɗa na zalunci manzo Allah duk yace ya yarda jama'a mun gane shine Umar sai ya miƙe dan ne ya manzo Allah ba akan gaskiya muke ba ba Abubakar ya ja shi yace kai hankali da kanka manzo Allah ne to abin da ake so kenan to haka ake bin sunna in ka taso ka fara da'awa ana ganin cewa in kai ƙarfi zaka gagari kowa to kowa zai zo yana ciki da kai to duk abin da zai ja a datse ka yi hakuri kawai kai abin da baka iya juriya shine shamatatul a'da zagin makiya a ce in ba ga tsoro ba ga makkan nan ba yaje shiga mana haba mu na wasa ne da ya kyale su duk suka gama wannan shigantaka sai ga wata rana ya kama mutum 70 cikin su ya kashe 70 kuma ga su daurarru a hannu ya bi su kuma har kasar ta su ta makkan da suke alfahari ya je ci su da yaki suka rinka gudu wannan ya buya karkashin gado wannan ya gudu Ka'aba wannan ya je mata shi ta rufe shi da zani wannan ya je a daura mishi dan kwali haka suka rinka buya kuma su da suke cewa yau ina kaza sai da ya tattara su baki daya sai ce ya ku mutanen makka yau me kuke tunanin zan muku ga ku a hannuna yadin biyadin kenan sai suka ce ai kai danmu ne danmu ne dan arziki irin albarka Muhammadu Aminu sai ya ce ku tafi an sake ku kune matsiyata to haka ake tun daga ran nan musulunci ya daukaka a makka har yau to an ka zo ka fara da'awa karka ga wai shekara 10 shekara 20 shekara 30 shikenan a ba lallai ne ma kai ka fara da'awa ko ka shekara 50 kane nasara ta tabbata a hannunka ba aiki ne ka ci gaba da yi in ka ci gaba da kana nan Allah cikin ikon shi ko ya cika aikin a hannunka ko ya cika a hannun wani kai dai kai abin da zaka iya ka karanta hadisin Bukhari kaji annabi ya ce yaga wani annabin ya zo yi da'awa mutum 10 ne da shi wani jama'a shi ba su kai 10 ba wani jama'a 3 wani 2 wani 1 wani annabin har ya zo ya gama wa'azi shi kadai ya koma ba wanda ya yarda da shi manzo Allah ya ce ana cikin haka sai naga tawaggar jama'a sun mamaye sarari nace Allah ya sa wannan al'umma ta ce aka ce a Musa ne da tashi jama'a aka ce daga kai ka kalli nan da ya kalla sai ga al'umma shi duk ta fita kowa ma yawa aka ce kuma a cikin su akwai 70,000 za su shiga aljanna kai tsaye babu bincike am jama'a mun fahimci wannan ne to abinda muke cewa jama'a ya kamata mutane su gane kar ku ga cewa an shekara 20 ko shekara 10 ko 30 ana da'awa ya danganta da yaya ne aka ga karfin da'awa yaya ne ake ganin karfin da'awa inda zaka auna shine mutane nawa ne suka taho suna bin sunna kwana kadan kuma sai su koma su lalace. Baiwa dama wani kawai wata magana aka faɗa wadda ta faranta mishi rai sai ya zo ya shiga tafiyar kaza 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 kwana biyu shikenan tunda ba da niyya ya shiga ba ba da zuciya ba shikenan sai aji. Yasa harkar da'awa aiki ne. Muhammad Nasir Al-Din Al-Albani je ka ga irin halin da suka zauna ainihin a cikin kunci a wancan lokacin, sai da ya kai ga yayi hijira ya bar kasar su kasar Sham ya koma ainihin Amman a can Jordan ya rasu. To amma yanzu je ka ga inda almajiran shi suka yi karfi a can kasar Sham din kuma da ya baro sun gagara sun fi karfin kowa sai dai akan la ya Allah ya isa daga nesa ita ma a zuci. To amma da farko a kore su daga wannan masallaci yadda ta ga ane din nan a ce wanda ji ya jalsatul istiraha dan agaji a fitar da shi sai ga jayan agaji ya ce toran kai dade shikenan sun zama yan tauri sun fita daga tsarin ilimi. To haka aka rinka musu wulakanci sai karshe tsawaye gari sai suka zama haka. Allah ya ce wa bani Isra'ila lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna, yayin da suka yi hakuri suka zama suna da yaqini da ayoyin Allah. Sai za a ci gaba da karatu tukuna jama'a. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Malam yace sai ainihin in aka yi wannan sihiri da zarar wannan mutum ya ketara sai ainihin sihirin ya kama shi. Amma sai malam yace sai dai in bai yi zikirori ba, don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce in ka faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa dari da safe ainihin za a baka darajar gwargwadon ka'anta ƴaƴa hudu cikin ƴaƴan Isma'il, za a ɗaukaka darajar ka, za a wannan yinin za a kare ka daga sharrin shaidan haka da yamma ma. To je fa sai zan ko an turo maka wani shaidanin aljani zai iya shiga jikinka. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Mala yace aw an yaba'ahu lahu ala ta'amin aw sharabin, ko kuma shi bokan ya bada magani ya bada asiri shi wannan mugun mutum ya je ya sa ga abinci ko kuma ga abin sha na wannan mutum sai ya ci ko ya sha. To duk waɗannan abubuwan fa sun fi kama mutanen da ba sa bin shari'a. Duk abincin da ka zo zaka ci bismillah insha Allah in ma auko na asiri cikin shi ya kare. Duk abin da ka zo zaka sha bismillah. Duk ka'idoji na musulunci sai ayi mamaki an hada asiri an yi kaza an yi kaza ya zo ya ci kuma ba abin da ya same shi. Sai ka ji ta kace tsaye tsakanin su da boka da wanda ya je wurin boka, sai ka ji tsakanin su to ya ta faru kuma eh haka al'amari yake. Jama'a mun gane wannan da kyau. Allah ya shirye da mu. To anan malam ya mana misali guda ɗaya ne kamar yadda na ga mana a can baya da malam ya ce ruwa, wato in boka ya kasa samun waɗannan abubuwa da yake nema hula ko taguwa ko zani ko hijabi ko makamantan haka, sai ya ainihin bincika sunan uwar da sunan wannan da za a yi wa asirin, sai ga waɗannan harufa ne suke da tarayya. Dukkan huruful hijaiya tun daga ainihin alifin har zuwa ya'un bokaye sun ɗibe su sun kasafta su kashe hudu. Kamar yadda muka yi a baya, bokanci fa wani abu ne, ilimi ne mai zaman kanshi. Sun kasa su kashe hudu. Kashin farko hawa'i, na biyu ma'i, na uku turabi, na hudu nari. Ai kashi na farko an saka shi bangaren hawa. Akwai wanda in aka duba sunan shi Muhammad, sunan uwar shi Maryam. Muhammad akwai minjaye minjaye har guda biyu, Maryam akwai minjaye minjaye har guda biyu, sai a ce to yanzu da shi da uwar shi sun taru akan minjaye ta fi yawa a cikin sunayensu. To don haka a duba minjaye tana daga cikin wannan nau'i, tana cikin nari ne in aka yi asirin sai a je sai a kona a wuta. In tana cikin hawa'i ne sai a sa ainihin iska sai ta kada a rataye akan wata bishiya. Idan turabi ne sai a binne a ƙasa. Idan ma'i ne sai a sa a ruwa. Shine gurgurdan yadda kake ji haka dinnan. Inda zai zama sunan shi ya fada cikin hawa'i a rataye a iska ya lilo daga nan asirin ya kama shi. Inda ba a je ayi asa a wuta sai abin ya ƙiye. Shi yasa ilimi ne mai zaman kanshi kamar yadda muka karanto a baya da malamin yake raddi ga masu musun wannan abu, yace wani ilimi ne mai zaman kanshi wanda ana zuwa a koye shi ne, amma kafirci ne bata ne. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Abin da yake ake nuna maka shine ka dai ji irin yadda suke abubuwan su, to ya rage maka wannan kuma kai furgita kan dai kai mumini. Duk inda kaje zaka ketara ketara ba abin da zai same ka. Duk inda kaje zaka cika cika sha ka sa ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya kaddara maka. Ya jama'ar musulmi, bayan da muka ji ainihin wato a Arab alamomi daga cikin alamomin da ke bayyana sihiri na tafriq, muka ji kuma ainihin yadda sihirin yake faruwa, sai ainihin shi wannan babban malami Wahidu Abdussalam Bali sai ya ce al-ilaju, to ga magani. jama'a kun ji yadda malaman sunna suke, wato su izalatu mai dalili ce. Idan suka gano maka bala'i sai su ce ga maganin shi, ba wai za a ce maka kaza kaza dokanci ba kyau kaza kaza an ji ba to malam yanzu an yi wani asiriya zai to ai kuma ai malamai sun ce ad-daruratu tudhibu al-mahzurati, ƙarya kake yi babu larurar da za ta halatta wa mutum ya je wurin boka. Duk mutumin da ya je wurin boka ba shi da hanzarin da zai gaya wa Allah. Mun fahimci wannan da kyau jama'a? Zai yiwu a ce ga ainihin ruwa ka ce saboda kishiruwa ka ɗibi giya ka sha ga ruwa, hanzari ne wannan? Ga Qur'ani to ai ba san yadda za a yi da Qur'anin ba, me ya hana aje a koyo? Tafiya ake aje a koyo, ba zuwa za ka yi wurin malami ka ce koya maka ruqya ba, cewa za ka yi koya maka aqida. Matsala ce ta aqida, karatu ne a cikin aqida. Kamar ka ce kana ka zo kafinci ya koya maka kujera, ai kashanci ne, na zo a koya min kafincanci kawai, daga cikin kafincancin nan ka iya kujera, ka iya buga kwano, ka iya kaza, ka iya kaza. Haka wannan matsalar sai ka je ka ce a koya maka aqida, in dai shi wanda zai koya maka ya san abin da ake kira aqida, labudda babu makawa, dole sai wannan matsala ta shigo, domin wannan babi ne mai zaman kanshi a cikin aqida. Babu wani littafi na aqida sai da ya zama akwai wani nau'i ko kuma bangare daga cikin bangarori na matsalar ruqya a ciki, sai dai ba littafin aqida bane. Kai sai da kai hallita ta fan tauhidi ma, kamar su irin Fathul Majid, duk akwai irin waɗannan matsalolin wanda yake su suna tattauna tauhidi ne ma a gurin su. To ashe ya jama'ar musulmi, wacce larura ce za ta sa ka je wurin boka? Babu. Don haka yanzu dai kaga an gama gaya maka, to ya ake magani in akai wa mutum sihiri? A ƙasa malam yace li ziyadati tafsilin raji' wiqayatal insani min al-jinn wash-shaytan, dan neman ƙarin bayani ka koma ka duba ainihin littafin wiqayatul insani min al-jinn wash-shaytan al-fasl ath-thani, wato gaba ta biyu da wannan littafi. Abin da yake nufi ya tattauna game da irin waɗannan matsalolin, to amma a can yafi ba da ƙarfi ne game da matsalar masu. Masu ita ce aljani ya shige ka shi da kanshi ba tare da wani ya turo shi ba. To akan samu bambancin ainihin wato irin yadda mutum yake ji, kuma akwai ƴan bambance-bambance wajen yin magani din. To amma shi wannan littafi yana magana sihiri ne, don haka ba zai kawo maka yadda ake kora aljani da ya shiga cikin mara lafiya da kanshi ba, amma zai kawo maka ne yadda ake karya asiri kuma a kori aljanin da aka saka. Akwai bambanci tsakanin aljanin da aka saka shi sihiri kenan da aljanin da ya shiga. Tunda akwai bambancin shigarsu, to akwai bambancin irin alamomin da wanda aka yi wa zai ji, akwai kuma irin bambanci dangane da yadda za a bi a yi magungunan. Don haka a can da yake yana tattauna matsala aljanu ne tsabage sai kawo maka wancan, anan kuma yana tattauna matsalar sihiri ne sai ya kawo maka wannan. Malam da yake wai takawwanul ilaji min salati marahil, shi magani din nan da ake cewa za a yi na asiri, ka kiyaye wanne irin asirin? Sihirut tafriq. Ana koya maka ilimi ne kar ka je ka dauko waɗannan ka'idojin ka je ka buga su akan sihirut ta'tilil zawaj, kowace kar ka je mutum ya zo maka da kurji kai likita ne madadin zaka bashi panadol misali, sai ka je ainihin sai ka ce mishi shikenan ya samu hydrogen ya rinka ainihin sha ka tsinka mishi hanji. To haka wannan matsalar abin da yake faruwa fa, wato ita wannan matsala ta samu maraici ne ba fa a Najeriya ba, kawai a duniya da al'amura suka yadu, malamai suka yi ta yada lakcoci a kasar da kuma hirarraki da suka yi da aljanu, shikenan wani sai je sai kasar din sai natsu ya rinka jin ayoyin da ake yana rubutawa. Ni hadda ce shikenan duk matsalar da aka kawo mishi, sai ka ji mutum ya ce wai yayi awa uku yana karatu, me kake karantawa? Kada za ka rike mara lafiya bismillahi, wane ne wane ne? To fita ka bamu wuri fita, shikenan ka wartake shi a asiri ne, ka gano shikenan kai karatu an gane asiri ne, sai ka karya asirin can ma aljanin sai gudu ya bashi wuri, shikenan ka huta. A sai ka ji mutum ya ce ya zauna yana ta karatu yana ta karatu har awa uku har awa hudu, ka wahalar da kanka ka wahalar da shi wanda yake da larurar. Saboda me? Saboda baka tabbaka abin a yadda yake ba. Kamar mota ce da ake zuba mata man fetur, sai ka je ka siyo kalanziri sai ka zuba mata, za ta tashi? Mun fahimci wannan da kyau ko? kai din nan da kanka me ake zuba cikin ka, ba man gada da manja ba, da man shanu, in aka zuba man kalanzir a ciki zai shiga? Ba zai shiga ba. To kowace hanya akwai mafitarta. Shi yasa wannan maganin da za a kawo maka magani ne akan sihirut tafriq, amma zai kawo maka ka'idoji waɗanda za su haɗe dukkan nau'ukan sihirin. Amma ƙarshe in ya zo kawo maka yadda za a yi maganin, to maganin sihirut tafriq zai kawo maka kawai anan. Ya ce to matakai uku ne ake bi wajen maganin. Almarhalatul ula, matakin farko, marhalatu ma qabla al-ilaj, matakin da ake ɗauka kafin a fara maganin. Wahiya su ne ga su kamar haka. Al-awwal, matakin farko, tahayyatul jawwil imani as-sahih, gyara yanayi na imani ingantacce. Shi wanda za ka yi wa karatun ka karya mishi sihirin, ka fara mishi wa'azi tukuna akan aqida da imani. Ina ƴan kungiyar izala masu ce mana bokaye, kun taɓa jin boka an je gaban shi yayi wa'azi akan aqida? Su da kan suke cewa albanin nan ya cika zafin tsiya akan aqida, kuma sai kuma an ji masu ce kuma boka ne. Wannan maganar a wurin jahilai za ta iya karbuwa, amma inda za a kai maganar duniyar ilimi sun gama jin kunya. Ku kuka ce yana da zafi akan aqida, sai kuma aka ce amma boka ne. Bas, kamar a ce wani da aka yi jarabawa shi ne na ɗaya, amma na kashin baya ne. Sai a ce kai da kake faɗin sakamakon kamo su, ya kamata a yi maka ruka kai ma. Mun fahimci wannan da kyau? Sai an fara gyara imanin mutum tukuna. Za ku ji mu ne ke faɗa da laya ba ku ba. Don duk mutumin da ya zo da laya sai ya ƙona kafira tukuna. In ma bai ƙona ta ba gaba ɗaya ba a sauraren shi, sai an kowane ne shi ko uban shi bokan bokaye ne, in ya zo ya zauna sai an ce laya kafirci ce. Wani ya ce layar a ce baka yarda ba? Laya kafirci ce. Aqida ba a ragayya a cikin takaranta surorin da suka sauka a Makka. Qul ya ayyuhal kafiruna. Mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka tahiyatul jawwil imani as-sahih fataqumu bi ikhrajis suwar. Malam yace kai malami da za ka yi wannan ruqya sai ka tsayu domin fitar da hotuna min al-baitil ladhi tu'aliju fihi. A gidan da za ka yi maganin sai ka fitar da hotuna, duk inda hoto yake, duk inda gunki yake a fitar da shi. Saboda manzon Allah ya haramta hoto. Su ne muku ƙarya suna cewa wai hoto sai wanda za a aje ya fitar da inuwa. Sai al-Imam an-Nawawi yace wannan maganar banza ce. Haka ya faɗi a cikin sharhin shi na Sahih Muslim. Yace ai hotunan da manzon Allah ya tsine wa masu irin su, ai an gansa a makala ne a jikin bango. Hotunan da suka hana mala'ika Jibril shiga gidan manzon Allah, ai a makala a jikin bango suke. Hoton da ke makala a jikin bango yana fitar da inuwa. Hoton da manzon Allah ya kama yayyaga na jikin labulan Aisha, ai wannan hoton a jikin labule yake yana fitar da inuwa ne. Wai suna cewa sai hoton da ya zama mai surar gunki ne aka hana. A gunki da ma babu shakka akan an hana shi. Hoto ake magana wannan da zaka je ka dauki hoto a je ai enlargement ko makamantansu a manna. Shari'ar musulunci ta haramta wannan sai wanda bukata ta hukunta, kamar aikin hajji ko makaranta ko wata larura wadda za ta kai. Amma in ba haka ba, daukar hoto haramun ne. Kai da za ka yi aikin cameraman din haramun ne. Sayar da hoton haramun ne. Allahumma sai wanda larura ta bukatar. Dalili akan haka shine hadisai guda biyu sahihai cikin Bukhari da Muslim da Musnad al-Imam Ahmad. Ainihin Aisha ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ƴar bebinanta guda biyu da dokinta da fukafukai tana wasa da su a ɗakin manzon Allah. Manzon Allah ya gani har dariya yake, yace doki kuma waɗannan fa tace ƴaƴana ne, kamar da ƴan mata dai suke, waɗannan ƴaƴanta ne, wannan fa doki na ne, to doki har da fukafukai. Sai to manzon Allah hadisi tace baka ji Sulaiman dan Dauda ma yana da doki mai fufuke ba? Ma'ana manzon Allah yake wa hadisi yau, sai manzon Allah ya dariya ya kyale ta. Manzon Allah ya ga labulanta da ainihin hoto a jiki ya yayyaga, kuma ya ganta da ƴar bebi tana wasa ya kyale ta. To saboda me? Yaro sai da ainihin gudanar da ɗabi'a irin tashi. Yaron kan ka ganshi da dokin kara, kaka kwace ka karere, ka ce aikin banza aikin wofi. Wannan dokin karan a wurin shi bai gaza motarka da mashin ɗinka daraja ba. Ya kamata ka gane wannan da kyau. Tana da ƴar bebinta, tana yana da takwatakwan shi, tana tuwon ƙasa, duk kakka hana ta, kaga hikimar Allah al-fitriyya. Yaro namiji sai kaga aiki na maza yake, in dai ba dan daudance ba. Da wahala kaga yaro ya goye ƴar bebi yana wasa da ita, ko yana tuwon ƙasa, sai dai kaga yana ainihin takwatako, yana dokin kara, yana a zo ayi tsere, ita kuma kaga ta samu ƴar yarinya tana bata nono, tana lallashinta, tana kaza. To haka sai aka ce wannan buƙatar tarbiyya ce ta kai. Hadisin farko kenan yana cikin waɗannan tafai da muka faɗi. Na biyu shi ma yana cikin waɗannan tafai da muka faɗi, shine hadisin wata mata bintin Rubayya, sahabiya ce, tace muna yin azumin Ashura muna kowa ƴaƴanmu, idan suka fashe mana da kuka ba za su iya ƙarasa azumin ba, sai mu ɗauko ƴar bebi sai mu ba su, sai su ta wasa da ita. Irin ƴar bebi ma suka ce min ihin, ƴar bebi irin ta gashi din nan da zaka ga yanzu ana sai da ita mai muzu muzu haka, irin wannan ƴar bebin suke ba ƴaƴansu. Waɗannan dalilan ne malamai suka ce to a ƙarƙashin haka zaka je makaranta ko zaka yi wata harka, aka ce ya halatta, in ba haka ba fa haramun ne, wannan haramcin babu bambanci tsakanin hoton nan hoto ne wanda za a manna a bango, ko kuwa ainihin hoto ne na gunki, ko fa hoto ne na talabijin, duk baki ɗayansu haramun ne, babu bambanci a kai, sai wanda larura ta ainihin kai ka gare shi. In ba haka ba har wannan kamera da kake gani muke ɗauke-ɗauke, matuƙar ba irin waɗannan abubuwa na yaɗa da'awar musulunci da addinin musulunci za a yaɗa shi ba, wallahi haramun ne. Haka ziddan kawai ka sa talabijin hotuna na tsalle a jiki, na shashanci da iskanci a jiki, wannan haramun ne babu shakka akan haka. Amma wanda buƙata ta kai, to shikenan duk akan waɗancan buƙatoci da malamai suka bayyana babu laifi akan haka. Karanta ainihin littafin Fathul Bari na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ka karanta littafin Ghayatul Maram fi takhrij ahadithil halal wal haram, da ainihin littafin Adabuz Zifaf fi Sunnatil Mutahhara, da Al-Minhaj Sharh Muslim na Ibn al-Anna ainihin abin nan na Al-Imam An-Nawawi, ka je ka karanta waɗannan littafai, dan haka hoto haramun ne. Dan haka in za ka yi ruqya ba gidan yallaɓai ba ko gidan wane ne, sai an ciccire duk hotunan nan. Yace ai ga hoton wannan, ai hoton shugaban kasa ne, ina za a cire? Sai ka ce to ina za a kare, in akwai kare gidan sai an fitar da shi, saboda kare haramun ne. Ka ajiye kare a gidanka shi ma sai wanda larura ta hukunta, ko karen gadi, ko karen farauta, ko wata bukata makamanci haka. Amma kawai ka aje kare katan banza ka rinka ci da shi, a nemi shi allura, saboda dan boko kwakwalwar shi ta lalace mafi yawanci, sai ka ga mutum ya ki yadda ya haihu da yawa, wai saboda ciyar da ƴaƴa na da wahala, biyan kuɗin makaranta, yi musu sutura, sai aje kare wanda karen yana cin tuwo ko kuma abinci da hidimar asibiti na kato uku, ba yaro uku ba. Wallahi abinda suke kenan, kare sai ga dan kuikuyo an ce naira 1018, naira 20,000. In dan aka haifa maka za ka kashe 1018 ne, dan zinare ne, ya wuce ka zai mishi ragon 3,000 ko 5,000 ka yanka mishi, shikenan. To ya kamata jama'a su gane wannan, dan haka sai an gyara yanayi. Me yasa sai malam yace hatta yatasanna lil mala'ikati an tadkhulahu, za a yi haka ne yadda wurin zai yi dadi ga mala'iku, yadda za su iya shigowa. Dan kai da kake yin ruqya, Allah ne zai turo waɗannan mala'iku sakamakon karatun Al-Qur'anin, mala'ikun su taimake ka da izinin Allah wajen matsa wannan aljani da sihirin ya fita. Dan haka waɗanda za su taya ka aikin, inda hoto a wuri, inda kare a wuri, ba za su shiga ba. In kuma ka je wani ya lalata kwakwalwarka da a gani na da a fahimta ta ya cuce ka, dan dai akwai kare gidan manzon Allah, akwai hotuna, mala'ika Jibril ya zo ya ki shiga, wahayi ya zo kawowa, kuma mala'ika Jibril yana zuwa yana taɗin banza, wahayi ya zo kawo manzon Allah amma ya ki shiga, manzon Allah hankalin shi ya tashi da daddare, dare waye ya fito yana tafiya, sai suka haɗu da Jibril a hanya. Yace wani irin abu kenan je kai alƙawarin zaka zo gidana da daddare baka zo ba? Yace na zo na ga an manna hotunan mutane a kofar gidan, akwai kuma kare a gidan. Yace mu ko ba ma shiga gidan da ke da hoto da kare, gidan manzon Allah mala'ika ya ki shiga. Sai kai wani malami dan yayi nadi, ya rike tarbin ƙarya na yaudara, kawai shikenan, wai sai ya ce maka ai ba komai, ai malamai sun yi sabani. Shi ta Allah ya sa sabanin su ya kai yawan tarin kafa a duniyar nan, shi ta sabanin su a tura sabanin su, hadisin manzon Allah kwaya daya ya darkace su da sabanin su. Mun fahimci da haka ake, ai matsala ce hilafiya, ko harafin bai iya fadi ba saboda jafai, ai matsala ce hilafiya, an yi hilafi akai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun fahimci wannan da kyau ko? Hadisin manzo Allah, manzo Allah mala'ika ya ki shiga gidan shi, wallahi manzo Allah ya ki shiga gidan shi, ai mala'ika ya ki shiga gidan shi, manzo Allah sai mala'ika ya ce in har ka matsu kana son hotunan, sai ka sa a ciccire kansu, shi yasa Saudiya saboda kula da mutuncin aqida wallahi yara da ake koya musu drawing ba ana koya yan primary 1 da yan nursery drawing ba to za a koya musu sai dai su kera daga wuyan zuwa kafafuwan da jikin amma kan ba a kerawa in ya zama dole sai a kera kan gefe guda a zana shi sai ai shading din shi haka shi ma sharashara ba za a hada shi da gangar jikin ba wai shi ma fa na tarbiyar yaran ne amma duk da haka ba su dauka ba amma an kaje jami'al islamiyya dake madina tushen addinin musulunci kenan baki daya wannan hoto ko na fahad bai isa ya shiga wurin ba wanda ko doka ne kowaye kai sai ka makala hoton fahad ka makala hoton waliyul ahadi kanin shi hoton yalla bai wani hoton mai anguwa wani hoton kaza duk ka sa gumakan su fahad a office din ka mala'iku su gudu to amma wallahi jami'al islamiyya babu san ba za a bar hoto jami'al islamiyya ba ko ofishin waye jama'a mun gane wannan da kyau ko yawa to kun ji yadda abin yake shine sai malam yake cewa asani nabiyu اخراج ما مع المريض من حجاب او تميمه وحرقها وني متن كاجي inda ake izala fa yace a fitar da duk wani tarkace dake tare da mara lafiya min hijabin na daga guru kambu da duk wani tsari an daura mishi guru kambu yace au tamimatin ko laya in fa aka fitar ba haka ba a ce shikenan waye fitar a sai mala yace wa harqaha sai an kona ta ku ba ku kona laya ba mu ku kona kafira muke sai mutun yazo bai da lafiya to kana da laya eh to gaskiya ba kona ta to wani da yake da sauran furbushin shirka a ran shi sai ya ce to ai ga wata malam laya an kona ta ba abin da zai faru to kaga wannan mushriki ne duk mutumin da yake ganin an kona laya wani bala'i zai biyo baya wannan tantagariyar kafiri ne sai ya yadda kona ta din nan ba abinda zai faru sai abinda Allah ya kaddara mun fahimci wannan da ma'ana yana ganin har tana da tasiri kenan an kona ta ta isa za ta yi wani abu sai ga mutun ya dauko to sai ka tsaya kai mai wa'azi akan wannan ma kace zuba mata kananzir da kanka ka kona ta mu gani ai dai ga ta malam da ka taimake ni ba